sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar talata 25 ga watan afrilu na shekarar 2017 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labarai
wani bom a gefen hanya ya tashi ya kuma kashe mutane 14 kana ya ji ma wasu rauni ya ji ma wasu tara rauni a yankin dake arewa maso gabashin kasar Pakistan da sanin safin yau ne sojojin Turkiya so kai hari ga yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Syria kasar Korea ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin kasar
madalla A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya na shirin fara yin gwajin rigakafin masasarar cizon sauro a kasashen Afirka guda uku. Bayan haka za ku ji cewa hukumar custom ta kama buhunan tabar wiwi da aka yi kokarin shigowa da su Najeriya ta Lagos. Muna kuma dauke da rahoton ziyarar babbar mai shigar da kara a kotun masu manyan laifuka ta duniya wato Fatou Bensouda a jamhuriyar Niger. Bayan haka yau za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum. Wani bom a jefin hanya ya tashi kuma ya kashe mutane 14 kana ya ji ma wasu tara rauni a wani yanki dake arewa maso gabashin kasar Pakistan. Jami'an yankin gidan sun yankin sun bayyana cewa harin na yau talata da aka yi wata gunduma dake kusa da bakin iyakar Afghanistan ya auna fasinjojin wata yar karaman bus ce wadda ke dauke da fasinjoji mata da yara waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su yan tawayen Taliban dake da alaka da masu nuna kin jinin gwamnatin kasar Pakistan sun dauki alhakin kai wannan harin suka ce sun yi ne da niyyar kaiwa tsararrun yan shi'a da kuma wasu ma'aikatan gwamnatin da ke aikin kidayar jama'a a yankin. Jami'an sun tabbatar cewa hudu daga cikin masu aikin kidayar jama'a da kuma wani jami'in tsaro guda na cikin waɗanda suka samu rauni. Da sanin safiyar ne sojojin Turkiya su kai hari ga yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Syria. Sanarwar daga sojojin kasar Turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana yan tawayen da makamai tsallaka kan iyakar kasar ta Turkiya. Dama jami'an kasar Turkiya sun yi gargadin cewa yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikatan nan na PKK suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure wanda kusan koyaushe PKK da wasu mayakan na kurdawa da ke zaune tare da kungiyar nan da ke da kariyar Amurka da kungiyar nan mai kula da yaki da Syria wato yakin da ake a Syria. A Birtaniya ta ce harin na safiyar yau ya yi dalilin mutuwar mutane 18 waɗanda galibinsu waɗanda ke da kariyar na Amurka ne da kuma wasu 'yan jarida. Kasar Koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin kasar. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin kasar Amurka mai suna USS Michigan ya isa Koriya ta kudu. Kuma jami'an sojan ruwan kasashen biyu sun haɗu da kasar Japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin koriyoyin biyu. Atisayen na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Ya zo rana guda da shugaba Donald Trump ya gayyaci daukacin sanatoci su 100 a fadar White House domin su tattauna akan batun Koriya ta Arewa. A wuri ɗaya kuma shugaba Donald Trump ya dage akan sai ya gina katangan nan da ke tsakanin Amurka da Mexico. Ya nuna hakan ne a jiya Litini ya ce zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar lokacin da majalisar dokokin kasar za ta amince ta ba da kuɗin gudanar da aikin domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zama aikin baban giwa. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat sun soki lamirin samar da wannan katangar amma kuma shugabannin jam'iyyar a majalisar sun amince da wannan matsayi da shugaba Donald Trump ya ɗauka na dakatawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ranar 7 ga watan gobe ne idan Allah ya kai mu, 'yan kasar Faransa za su sake komawa rumfan zaɓe domin zaɓen shugaban kasa na fidda gwani wanda ke cike da turaddadi kamar kowace kasa Faransa na neman canji ga harkokin su na yau da kullum sai dai kuma da yawan su sun guji mai ra'ayin riƙau wato yar takarar nan Marie Le Pen wanda ke cewa za ta fidda kasar ta Faransa daga cikin kungiyar tarayyar Turai amma abokin karawanta mai ra'ayin tsaka-tsaki Emmanuel Macron wanda sabo ne a harkokin siyasar kasar ta Faransa sai shi kuma ya da wasu masu suna masa kallon wato wakili ne na mutanen zamani masu nuna kin jinin gwamnatin kasar Venezuela sun rurrufe hanyoyin babban birnin kasar da dama da wasu sauran birane a ci gaba da zanga-zangan da suke yi wanda ya shiga sati na hudu domin tursasawa shugaban kasar Nicolas Maduro ya gudanar da wani sabon zabe a kasar da yake wa taron masu zanga-zanga jawabi a lokacin da suka taru a gaban ginin na ɗakin taron Brion da Chocato da ke gabashin Caracas shugaban adawa Julio Borges ya ce mun fada mun kuma nanata sai ta hanyar zabe ne kawai yan kasar Venezuela za su samarwa kasar su makoma na gari kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa wasu yan wato sun mayar da matattaran zanga-zangan tamkar wurin hutawa domin har wasan karta suke a wannan wurin ba shakka wannan gwamnatin ta fadi a can jihar Arkansas dake kudancin Amurka ta zartar da hukuncin kisa ne ga wasu mutane biyu sa'o'i uku tsakanin kowanne su da yammacin jiya Litini mahukunta sun gudanar da wannan hukuncin kisa ne ga wasu yan gidan yari ta amfani da wasu magungunan da suka gama aiki a ƙarshen wata wanda ya fara mutuwa ko daga cikin mutanen shine Jack Jones dan shekaru 52 wanda aka tsare tun a shekarar 1995 lokacin da ya kashe wata mai suna Mary Phillips da kuma yunkurin kashe mata diyarta ya shekaru 11 sai dai shi dai Williams an yanke masa hukunci ne a tun shekarar 1994 bayan yayi wa wata yariya fyade mai suna Stacy Erickson ya shekaru 22 da ya sace ta a gidan mai kuma daga bisani ya kashe ta yanzu dai a cikin shekarar 2017 an zartar da hukuncin kisa ga mutane 9 a nan Amurka amma a shekarar ta gabata kuwa mutane 20 ne aka zartarwa wannan hukuncin
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A kowace ranar 25 ga watan Afrilu ne Majalisar Dinkin Duniya ke ƙara jan hankalin al'ummomin duniya akan cutar masasarar cizon sauro. Najeriya na cikin ƙasashen da ke fama da wannan cutar wadda ke laƙuma rayukan al'ummata da dama. Yanzu haka dai Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin gwajin rigakafin cutar a ƙasashen Afirka guda uku a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Al-Hikaya da ƙarin bayani.
Hukumar Lafiya ta Duniya za ta yi gwajin wani sabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a ƙasashe uku da suke kan gaba fama da cutar a Afirka wato Ghana, Malawi da Kenya. Shugaban hukumar na Afirka Mashido Moeti ne bayyana hakan a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na duniya na bana mai takin a gama da zazzabin cizon sauro. Sabon maganin rigakafin don yara 'yan ƙasa da shekara 5 babban kamfani na Burtaniya GlaxoSmith ne kera shi kuma ana sa ran zai rage kamuwa da zazzabin. An tsara yi wa yara 360 rigakafin daga baɗi zuwa shekara ta 2020. Najeriya dai bata cikin wannan gwaji na farko da hakan bai rasa nasaba da yadda ake da yawan asibitoci masu zaman kansu da na kula da lafiya matakin farko da kan kula da zazzabin baya ga dimbin magunguna na magance cutar. Wannan dai hasashe ne dan ofishin jakadancin Amurka Abuja da haɗin gwiwar hukumar rayuwar ƙasashe ta Amurka wato USAID ya ce mutum miliyan 80 ke kamuwa da cutuka duk shekara a Najeriya, inda cikin waɗannan mutane 300,000 ka rasu ne sanadiyyar zazzabin cizon sauro. Ga misali a wata ziyara da na kai sansanin 'yan gudun hijira na Kucigoro a Abuja a zantawa ta da shugaban sansanin Filimon Emmanuel.
Mun rasa rayukan wasu 'yan uwanmu a kala wanda sun kai wajen 17 saboda ire-iren wannan damuwa. Mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta bamu wani abu kaman ko clinic a nan, in ma ba zai yiwu ba ta hada mu da wata general hospital na government. Mun samu mara lafiya mukan iya mu kai zuwa wajen.
Filimon, kana nufin har mutane sun rasu a wannan sansani da muke ciki?
Sun kai 17 wanda muka rasa rayukan su a nan.
Irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su ko wani abu ne daban?
Kwarai zazzabi ne, irin su zazzabi da su ko irin su ciwon ciki. Idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya lafiya kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba so rashin lafiya idan yazo ya same ka babu abinci a jikinka da wuri-wuri saka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka
jami'an cibiyoyin lafiya na Najeriya dai na dagewa akwai kwararrun likitoci da asibitoci da kankula da marasa lafiya ga abin da ɗaya daga jami'an lafiya matakin farko Dr. Ahmed Gana ke cewa
yanzu zaka je kasan America ko zaka je kasan Ingila zaka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da zaka fara samu dan Najeriya ne an tura ka ka tafi kasar albaka kiwon lafiya amma wallahi zaka tarar likitan dan Najeriya ne
wanda ka tsallake kawari a Najeriya da kace gaba zai iya ba
kuma ba irin sa ba dai kusan zaka samu makaranta ɗaya ne kun yi makaranta tare da shi yana gamawa saboda haka shi yayi gaba saboda haka yaje can ya ƙara ƙwarewa
matsayin ku na likitoci akwai yanayin da zai kai ba ma yan Najeriya ba wataƙila wasu ma daga nan nahiyar Afirka za su na ruguwa Najeriya saboda samun kyakkyawan kulawa da kiwon lafiya
zai iya kasancewa shi harkan kiwon lafiya ba wai harka ne na gwamnati kaɗai ba ai yanzu za ka ga jama'a suna ta yin asibitoci suna gayyatar ƙwararrun likitoci da kamfanoni da suke neman su sa hannun jari daga waje su zo su yi asibiti a Najeriya kuma za ka ga cewa lalle asibitocin akwai ƙurewa
babban rigakafin zazzabin a yanzu a Najeriya shine tsaftace muhalli da kuma amfani da rigar sauro mai feshin magani Nasura da Malik kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya a shirin mu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda jama'a za su taimaka wa gwamnati da hukumomi wajen magance wannan cutar ta masassarar cizon sauro in mun bude layuka mu sai a kira a bayyana ra'ayi daga Abuja kuma bari mu leka jihar Lagos inda hukumar hana fasa kwabri ta kasa mai lura da kan iyakokin Najeriya na ruwa ta kama buhunan tabar wiwi hadin kasar Ghana wanda kudin su za su kai kusan naira miliyan 500 wannan kaman dai shine kusan mafi girma da rundunar ta yi wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aika mana da karin bayani
Hukumar Custom mai kula da yankin yammacin ruwan Najeriya da ake kira Western Marine Command ta kama buhunan tabar wiwi 62 da kudin su ya kai na naira miliyan 400 da 500 wanda aka yi hukurin shigo da shi daga kasar Ghana a hira da manema labarai babban komanda mai kula da rundunar custom na yankin ruwan Najeriya controller Umar Yusuf ya ce kamun ya biyo bayan sintiri ne da jami'an hukumar ta custom ke yi a yankin ruwan Ojo da Alaba ba dare ba rana kamar dai yanda ya karin haske
wanda mun kama tabar wiwi buhu manyan buhuna 62 wanda kudin ta sun kai da kudi wajen miliyan 400 da shada kusan rubun biliyan kuma kamu mutane ba amma dai muna nan muna ana ta muhawara kuma muna mun sa jami'an mu da wanda suke samu mana labarin sirri da kuma su ma kansu wanda Allah su ne halake ya race a kansu wato NDLA su ma sun baza nasu jami'an ana nan ana ta bincike insha Allah wannan ba daidai zan ba ku labarin duk abin da ya faru
bincike dai ya nuna cewa akasarin tabar wiwin da ake shigo da shi daga kasar Ghana ana shigo da shi ne ganin yadda aka ce yana da inganci fiye da na cikin gida wanda kuma akasarin matasa su ne suka fi sayan tabar ta wiwi akan haka na tambayi wani matashi da baya so na ambaci sunansa ra'ayinsa game da kokarin da hukumar ta Kwastan ke yi na kwace wayannan taba na wiwi da ake shigo da shi daga kasar ta Ghana
a matsayina na matashi ina mai farin ciki kuma ina goyen baya kuma ina bada goyen baya ga hukumar Kwastan wadda ta samu nasara kama irin wannan kayan lefi musamman a wannan kasar tamu mai fama da wasu matsaloli daban-daban matasa ga sanan za a gani musamman a nan Lagos inda mutane matasa sun doka kaman ba gari ne ba na tarbiya ba ko wani abu za a ga suna shaye-shaye kaman ba gobe sha ba irin shi gashi nan matasa ya hauka cewa suke dalili da irin wannan abubuwan to kaga in ana samun irin wannan cigaba insha Allah kasa za ta gyaru sannan matasa za su zama na gari
to kowane irin taimako hukumar ta Kwastan ke samu daga sauran jami'an tsaro musamman ma dai na sojan ruwa da kuma hukumar NDLE mai yaki da safara da kuma shan muggan kwayoyi a Najeriya ga dai controller Umar Yusuf
alhamdulillah muna bakin kokarin mu muna aiki da sojojin ruwa muna aiki da sojojin kasa muna aiki da NDLEA har da ma police marine su ma muna aiki tare da su.
Wannan kame da hukumar ta Kwastam na yankin ruwan Najeriya ta yi shi ne mafi girma a tarihin hukumar, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da babban controller general na hukumar ta Kwastam, Colonel Hamid Ali Marabos, ke kira ga jami'an hukumar ta Kwastam da su tashi tsaye wajen ganin sun kare yankin iyakokin Najeriya, walau dai ta ƙasa ko kuma ta ruwa da na sama. Baban yaji firin murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gidan Jibril. Daga Lagos kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Babbar mai gabatar da ƙara a kotun masu manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC, wato Fatou Bensouda, na ziyarar aiki a yau a jamhuriyar Niger, inda ta tattauna da 'yan majalisar dokokin ƙasar da zammar faɗakar da shugabanni tsarin aikin kotun da take shugabanta, ganin yadda ƙungiyar tarayyar Afirka ke ma kotun kallon 'yan koren ƙasashen yammaci. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan gabatar da kotun ta ICC manufofi da tsarin aikinta, Fatou Bensouda ta amsa tambayoyin 'yan majalisar dokokin ƙasa, waɗanda galibinsu suka nuna damuwa akan yadda kotun ke nuna wa shugabannin Afirka rashin adalci, misalin ƙasashen Libya, Cote d'Ivoire da Sudan, yayin da wasu 'yan majalisar ma suka zargi alƙalan kotun ta ƙasa da ƙasa da zama karnukan farautar ƙasashen yammaci, zargin da Fatou Bensouda ta musanta.
I am not taking instructions from anybody, not any president.
Fatou Bensouda ta ƙara da cewa yanzu haka kotun hukunta manyan laifuka na gudanar da bincike game da wasu ƙararrakin da ke gabanta, biyo bayan wasu miyagun laifukan da ake zargin an aikata a ƙasashen Turai da Asiya. Sai dai dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Sadisu Mela ya ce mafi kyau a gani a ƙas.
Kotu ce mai unhani, saboda in akwai ta wani laifi shugaban ƙasa, wasu shugaban ƙasa ba za su yi shi ba. Amma abinda muke so, bai kamata a ce wasu ƙasashe ne ba kawai ake ma shi ga shari'a, kamata ya duk inda laifi yake ai mi shari'a.
Ra'ayoyin 'yan majalisa sun zo daya game da tafiyar ayyukan kotun ta ICC, wace dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Yakuba Sumana Gawo ke ganin ya zama wajibi a yi gyara a game da tsarin tafiyar ta.
Sai dama ce muka samu dan mu gaya mata gaskiya bisa ta yadda wannan kotun tata kurakurai waɗanda aka nan ana yi kuntata ma shugabannin da aka nan ana yi na ƙasashen Afirka. Zancen da take bada wannan akwai wuya ya gamshi mutane, in ba an koma ba can cikin aikin da suka yi shi na zai sa wa mutanen Afirka su yarda da kotu ba zancen ta ba. Abinda aka nan ana yi cikin Palestine, mutanen Isra'ila suna kashi ana ji ana gani ba magana. To in duka aka magance waɗannan abin, dole ne mu ma ƙasashen mu na Afirka za mu yarda da shi. Wacan da ta kafaɗi an shiga cikin ƙasashe na Europe da sauransu da America, duka waɗanda aka ɗauko wannan talaka na irin mu waɗanda ba su da ƙarfi.
Da take amsa tambaya game da ayyukan asha da suka afko a sakamakon yakin ƙungiyar Boko Haram akan al'ummomin ƙasashen yankin tafkin Chadi, shugabar kotun CPE ko ICC ta bayyana cewa yanzu haka suna gudanar da binciken da zai ba su damar harhaɗa bayanai don tantance zahirin abubuwan da suka wakana kafin a fara hangen gurfanar da masu hannu a yakin da ya lakume rayukan dubun dubatar bayan Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin kwanakin nan ambaliyar ruwa ta barnata amfanin gona a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda ambaliyar ruwan ta fi shafar musamman masu noman shinkafa, lamarin da ya jefa manoman cikin wani mawuyacin hali. Sai dai wannan na zuwa ne yayin da wasu manoman ke kokawa da cewa kawo yanzu ba su fara cin gajiyar shirin tallafawa manoma na Ancos Barrows ba. Domin sanin halin da manoman jihar ke ciki, wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wani fitaccen manomi, Alhaji Hussein Bello Gambana Kura, da kuma kwamishinan harkokin noma a jihar, Wazira Ahmadu dan jin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu na bunƙasa harkar noma da batun taki da dai sauransu.
Alhaji Hussein ta daga cikin manoma manyan manoma a jihar Adamawa kuma cikin kwanakin nan an samu ambaliya ya lalata wasu manoma abin kayayyakin amfanin gona. Na farko a matsayinka na manomi ya kuji da banan da wannan ruwa yayi wa ƴan uwanka manoma masu noman shinkafa rani.
To na farko dai zan gaya su bakin ciki. Wannan abu daga Allah ne. Amma kuma mutane kullum ana ja musu hankali ba sai ba yadda zaka je ka ce zaka yi noma rani kai noma akan hanyar ruwa don ba kai kake rike da ruwan sama ba ubangiji ya rike da wannan ruwa fa kwaya biyu kada ya kai ka duba barnan da yake idan an ce damunan nan ya zarce da haka akwai da ba za su dibi amma
kamar ne
asaran da manoma suka yi wanda suka yi shukan shinkafa akwai wanda suka shuka masara akwai wanda suka shuka dawa akwai wanda suka shuka wake wanda suka shuka gyada wanda kuma wannan rani ana shuka shi ana kuma samun amfani shi akwai wanda suka shuka irin su tattasai su tumatur su albasa su attarugu duk wadannan ruwa ya zo ya tafi da shi amma
musa
asara kusan ma zamu ce wadannan asaran da aka yi kusan shekaru biyu da suka wuce zuwa uku ba taba yin asaran shi a noman rani irin na wannan karo.
To amma Hussein wannan ya faru a lokacin da su ma manoman kuna kokawa kaman wani matsaloli kuke fuskanta kuma wani irin tallafi gwamnatin jiha ta baku ta fannin noma.
A ta fannin noma kan ba abun da aka bamu dama abun da aka bake tsammani an ce mana za a bada bashi bashin nan kuma ƙarya ne.
An ko ba ruwa saboda ku samu
bashi ƙarya ne ina wa aka bawa bashin noman rani har yanzu maganar da aka faɗa ba yi shi ba ga ruwa ya sauko za a sake na damuna wancan damunan ya wuce ba a bayar ba rana ya shigo ba a bayar ba yanzu ga damuna za a dauki fa taki ne ake sayarwa talaka taki ma da ake sayarwa talaka lokacin da gwamna ya je gabatar ne in aka ba wa talaka kaman biyu uku ko biyar shike sai ga tarin buhuna idan aka gwamna na tafiya ko kuma wanda ya baka shi yana tafiya kai kuma ana mai da shi sto sai shi ga cewa za a sayar daga ƙarshe sai ka duba babu ko guda daya ni dai da nake na da zaka je ga gona na gonaki na kai guda uku daban-daban ba mutumin da yake ce mini ya zo ya taimake ni da sunan maganar noma kuma noma nan ba boye yake bane a fili ne.
Alhaji Hussein Bello Gambo kenan a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta afka wasu manoman rani a jihar Adamawa. Haka kuma Ibrahim din ya ji ta bakin kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa Wazira Ahmadu kan wannan batu.
Na farko batun ambaliya wannan bangaren environment ministry ne musamman ma tunda ambaliyan bata zo a inda ake yawancin inda dai aka samu ambaliyan ba inda manoma suke aikin noma bane ba ambaliyan lokacin damina ba don haka environment su suke da wannan harkar kuma a gaskiya ban san me gwamnati jiha ta yi don ta tallafa mutane wayanda suka shiga cikin wannan halin ba. Sannan na biyu zancen shirin noman damina muna dai shirye-shirye yadda aka saba yadda gwamnati take tallafa wa manoma da taki da iri da magungunan feshi sannan kuma yadda muke tura jami'anmu wurare daban-daban don su tara bayyana manoma yadda ya kamata su yi nomansu yadda ya kamata su shuka abinda za a shuka kuma kan lokaci da sauran babban abinda muka yi shi ne mun haɗa gwiwa da ƴan kasuwa wayanda suke harkar shigo da taki din nan yadda za su shigo da kayan su suka haɗa ƙananan hukumominmu su yi amfani da ainihin ma'aikatansu su sai da manoma kai tsaye ba tare da ma'aikatan gwamnati sun shiga a tsakiya ba dan tallafi da muke wa ko da za mu yi wa su manoman baci na farko na taki kamantan 9,000 da za ta yi so tuntuni mun riga mun daidaita da su masu kawo kayan nan mun gaya musu farashi da za su yi da su manoma ya za su saida musu a wani farashi wanda kenan yana kasa da ainihin farashi da suka kawo kayan su akai. Abin da yake sama shine tallafi kamar subsidy da muka wa manoma.
Kwamishinan harkokin noma na jihar Adamawa kenan Wazira Ahmadu a hirarsa da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta yi wa wasu manoman rani barna a jihar. Masu sauraron mu ana miki ka karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim wanda ya taimaka wajen hada shirin. Sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfilo Hashim. Agogon mu annan birnin Washington yana cewa karfe 11:25. Ga wannan sakon.
Sakon da farko na hadin gwiwa ne daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar Murya Talaka, reshen jihar Plateau, da Alhaji Salisu Abubakar Imam Jingir, mai Basmul Oil. Wani suke cewa tabbas mu talakawan Najeriya muna baiwa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shawarar da ya rage yawan maganganu akan abin da bai shafi al'ummarsa ba, musamman ma talakawa. Sai kuma sakon Comrade Hafiz Salimu Rabus Saraki a tajiri garki Jigawa, wanda ke cewa jahilci mugun ciwo, ka iya bakinka yafi ka iya jirgin sama. Kalaman tsohon gwamnan Jigawa Sulala Mido da yayi cewar zai bi ko dan wuta ne ba dan Boko Haram ba, inda zai taimaka wajen ruguza APC, to Allah ka raba mu da girma ba iya kalamai. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Biciken da za a yi wa sarkin Kano Muhammadu Sanusi Lamido na biyu akan facaka da kudin masarauta, Allah ya bayyana gaskiya. Kuma muna fata ba an yi hakan bane domin a bata wa sarki suna. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana kenan ta hanyar email. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta hoiba.
Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ɗa. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba?
Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta yi mani afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita.
A cikin shekara da ya ta wuce a nan ka suna mun yi rekodin din case na fiyade sun fi 100 wadansu in kaji kamar ka yi kwalla.
Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
Allah ya kyauta sai a kasance da wannan shirin domin jan karin bayani. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani bom a gefen hanya ya tashi kuma ya kashe mutane 14, kana ya jima wasu tara rauni a wani yanki da ke arewa maso gabashin kasar Pakistan. Jami'an yankin gidan sun bayyana cewa harin na yau Talata da aka kai a wata gunduma da ke kusa da bakin iyakar Afghanistan ya auna fasinjojin wata 'yar karamar bus ne dauke da fasinjoji da mata da yara, waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Da sanyin safe yau ne sojojin Turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen Kurdawa da ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Siriya. Sanarwa daga sojojin kasar Turkiya ya ce an kai wannan hari ne domin hana 'yan tawayen da makamai tsallakawa kan iyakar kasar ta Turkiya. Dama jami'an kasar Turkiya sun yi gargaɗin cewa 'yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikata na PKK suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure. Kasar Koriya ta Arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojan kasar. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin kasar Amurka mai suna USS Michigan ya isa Koriya ta Kudu. Kuma jami'an sojan ruwan kasashen biyu sun haɗu na kasar Japan domin gudanar da atisaye.
Masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Peter, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.